Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmu Sai Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 4 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji yadda wasu kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger ke kokarin ganin an daina kyamar mutanen da ke da duk wata lalura. Kamar kowace ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin da rashin tayi. Babangida Jibrin na tafa da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. To amma da farko sai Muhammad Hafiz Baballe ya gaya mana halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. A yau Litinin Amurka za ta bude sabon ofishin jakadancin ta dake birnin Kudus inda ta ce za ta hadi daukacin ayyukan diplomasiyan ta a sabon ofishin jakadancin. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Lahadi ta ce matakin baya nufin Amurka za ta sauya manufofinta bane a birnin Kudus ko yankin yammacin gabar kogin Jordan ko na zirin Gaza. Sanarwar da ta kara da cewa matakin kokari ne na inganta ayyukan diplomasiyan Amurka da aikace-aikacen a yankin. Su dai Palestina suna adawa da wannan mataki na Amurka domin a cewar su dauke ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus na nuni da cewa Kudus ya zama babban birnin Isra'ila. Farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin daularsu a Syria ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya, kamar yadda mai magana da yawun gamaryar Dakarun ta SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafin Twitter. Sai dai bai bayyana matakan da suka ɗauka ba domin ganin an fitar da fararen hula daga Bakahus ta hanyar da ba za su cutu ba. Amma dai ya yi gargaɗin cewa jinkirin da aka samu ba zai ɗauki dogon lokaci ba. Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce matakin da Democrats suka ɗauka na yin tambayoyi ga tsohon lauyansa Michael Cohen yayin da ya yi tafiya zuwa ƙasashen waje ka iya zama dalilin da ya sa tattaunawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba ta yi nasara ba. Trump ya aika da sakon Twitter jiya da daddare yana cewa a ce 'yan Democrat suna yi wa mutumin da ya kasance makareci ɗan damfara tambayoyi a bainar jama'a daidai lokacin da muke gudanar da taro mai muhimmanci akan makamai masu linzami tare da Koriya ta Arewa, watakila wani ci baya ne sosai a siyasar Amurka da kuma watakila ya taimaka wajen rashin nasarar tattaunawar. Shugaban Amurka na magana ne akan hukuncin da ya yanke na baro Hanoi ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba tare da Kim akan burin Koriya ta Arewa na mallakar makaman nukiliya. A wani bangaren na daban, jaridar Wall Street Journal ta rawaito jiya Lahadi cewa Amurka da China sun kusa kulla yarjejeniyar cinikayya wacce za ta iya kawo ƙarshen takaddamar kasuwanci da bangarorin biyu ke ta yi tun a bara. Naɗaɗɗen shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. Shugaban kwamitin yakin neman zaɓen Bouteflika Abdulgani Zalani ya ce shugaban zai sake kira a yi wani sabon zaɓe a cikin shekara ɗaya idan ya lashe zaɓen a karo na biyar. A wani jawabi da ya yi a gidan talabijin bayan da ya miƙa takardun shugaban ɗan shekara 82 da haihuwa da suka tabbatar da aniyarsa ta shiga zaben da za a yi a watan Afrilu. A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙasar ta Algeria yayin da Bouteflika ke fuskantar ƙarewar wa'adi da aka ɗiba na aniyar na ayyana shirinsa na tsayawa takara a hukumance. Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa binciken da ake yi kan alakar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban kasar na 2016. Shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai, Gerald Nadler, ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa a yau Litinin kwamitin su zai tura buƙatarsa ta neman wasu takardu daga wasu mutane 60 don a fara binciken saboda a nuna wa Amurkawa irin yadda aka yi karantsaye ga shari'a da almundahana da kuma amfani da ƙarfin iko ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce buƙatar tasu za ta tura ta ne zuwa ga jami'ai da ke fadar White House da kuma ma'aikatar shari'a tare da babban ɗan Trump Donald Trump Jr. da Alan Weisberg, wato mai kula da harkokin kuɗaɗe na hada-hadar kasuwancin Trump.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kada jamhuriyar Niger, inda a wani yunkuri na kawo ƙarshen kyama ko raina duk masu fama da lalura. Wata ƙungiya mai suna Idea mai ƙoƙarin kare kutare da sauran masu lalura ta shirya wani taro a birnin Kwanni don waye ma jama'a kai kan muhimmancin daina raina irin waɗannan mutanen. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Wata ƙungiya ce mai suna Aida a Faransance, Integration d'Unité Économique en Avant, kina a cuɗanya a cikin daraja da tattalin arziki zuwa gaba. Ƙungiyar mai zaman kanta na ƙoƙarin kyautata rayuwar masu fama ne da cutar kuturta a jamhuriyar Niger. Shine yasa ta shirya wani taron lilwanta rayuwar masu fama da wannan cutar a garin birnin Kwanni, kamar yanda Ibrahim Abdu ilin kungiyar ya mini karin bayani.
Mu da yake kungiya ce mai zaman kanmu mun hidda rana wanda zamu zuwa tare da jama'an nan mai murna mai farin ciki saboda mutanen nan kada su san da cewa su kadai suke kamar suna ware, amma su san da cewa akwai wasu mutane waɗanda suke nan suna tallafa musu. Sunan kungiya ta mu ita da Idea Niger ake ce mata. Manhotta musamman ko kowa ne da wannan cuta ko wariya wanda ake ma waɗanda suka riga suka fama da cutar kuturta. Muna waye musu kai cikin halaye waɗanda suke ciki na kunci da nan su hisan da ciwo ne kamar kowane ciwo, kuma bai kamata su ware kansu su da kansu bancin wariya wadda duniya take musu dangance da ciwon da Allah ya sanya musu. Su ma suna kokari su ware kansu, kenan shi yasa muke yin wannan. Muna kusato su don su san da cewa shi wannan ciwo kamar yadda nasara yake hodi sifa in fatalite ciwo ne kamar kowane ciwo. Sannan abin da ya shafi ayyuka kamar in na dauka musamman nan da muke yankin Kwanni, akwai ayyuka na tattalin arziki kamar misali muna dan ba su wasu ƴan kuɗaɗe suna yin kasuwanci, lalle muna sa su mai da kuɗaɗen nan, amma suna iya tabbatar muku da cewa ba kuɗi da ruwa muke yi, abinda muka baka shine kadai kake maidowa. Shi ma saboda mutanen suna da yawa, in muka amsa ga waɗanda mu maida mu waɗanda, sannan akwai waɗanda muke yi magini na gidaje da salangun ne a nan wannan yankin mun riga mun yi kuma muna cike yin shi.
Su dai masu fama da cutar kuturta sun kai adadin 365 a jihar Tawa a jamhuriyar Niger tun wata kididdiga da kungiyar ta yi shekaru biyu da suka gabata. Adadin da ke iya karuwa ko ragewa a halin yanzu, ko da yake abinda ke cima masu fama da wannan cutar ta kuturta to a ƙarya shine irin kyamar da waɗansu daga cikin al'umma ke nuna musu. Abinda ya sama na tambayi waɗansu daga cikin su ko yaya suke ji da irin kyamar da ake nuna musu a wani lokaci. Musoma da Halima na Yusa ce rasa.
Saboda suka kyamarsu, saboda sun gane su ba ɗaya da su, shi ne yasa suka kyamarsu. Dan saboda Allah ya haife su da cikin irin nasu, sai su ce ba su zama tare da su dan wani in shi na da irin wannan ciwo bai tsabtata jiki. Shina barin jiki ne da kazamta. An gane shi shina tai shina wari. Dole na za a gudu.
A wannan kyama ai yanzu masu kyama da kadan na daga kyama. Wadan daga kyama kadan ne na ga kyama. Shin masu kyama din kowa gane? Kowa gane gaskiya gaskiya ta. Komai ina gani.
A jamhuriyar Niger gwamnati na baiwa masu wannan cutar ta kuturta magunguna kyauta a dukkan asibitotin fadin kasar a birane da karkara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. Shirka daga Nijar, bari mu dawo Najeriya inda Mahmud Ibrahim Kwari ke tafa da shirin da rashin tayi.
Amma babu sa shashan ce ma kana babu sa sakar ce ba kudi a fashe da hanya mai.
Masu rare assalamu alaikum. A cikin shirin za mu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Buhari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, dauke da ragamar shirin. Madalla masu rare yau shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa bayan da ya galaba a zaben da ya gudana a kasar kasa da makonni biyu da suka gabata. Kungiyar masu masana'antu ta Najeriya, wato MAN, na cikin jerin kungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya, baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan kungiyar ke sarrafawa. Haka zalika, kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan Najeriya. Alhaji Sani Hussein Sale, Birnin Kudu, shine shugaban kungiyar ta masu masana'antu a Najeriya reshen jihar Kano.
An yi zaɓe, an gama lafiya, kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata. A yi zaɓe cikin lafiya, cikin kwanciyar hankali, a gama cikin kwanciyar hankali. To abinda zan fara cewa shine wannan nasara ba wai ta Muhammadu Buhari bace, zan sanin shugaban ƙasa, nasara ce ta mu gaba ɗaya. Saboda musamman mu a ɓangare da shafi masana'antu, ba abin da yake buƙata kamar abin da ake cewa stability, wato a samu ci gaba da al'amura. Saboda idan ka samu canjin daidaituwa, idan ka samu canjin gwamnati, yawanci sai ka ga an samu duk irin niyyar da take da gwamnati mai shigowa take da shi, sai ka ga an samu tsauko na abubuwa da yawa. To kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu, muna tunanin za ta tsaya ta duba na basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara, wanne ne ta fara wanda yake daidai, ta ci gaba da yi, ta dora a kan wanda take ganin ba ta daidai ba a nan a baya, dan ta ga kuma inda za ta dora don a samu ci gaba.
To ku menene babban burin ku ko a wurin gwamnatin misali?
To alhamdulillahi, babban burin masu masana'antu a arewa, wato magana da ake ta infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki, a ce titina, sannan da harka kamar rail nan, kuma issue kamar na teku haka da za a kawo janyo ta arewa. To wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusin alkarin anan da shekara, ta bai dankali anan nan a cikin wannan shekara hudun ta ga ta kawo wannan su arewa. To ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin yadda za a samu ci gaba da ta bangare da dama, musamman a bangaren masana'antu a wannan bangare namu na arewa.
To tunda ka ambata waɗannan abubuwa, watakila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu da ko dai mukarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu, watakila ko da alaba matakin ku na tarayya gaba ɗaya, kun miƙa waɗannan bukatu da ka ambata?
wannan gaskiya ne a mataki na kasa an tura wa shugaban kasa bukatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure to in kace harkar wannan abubuwa ko wannan bangare na kasar nan akwai damuwarsa wacce tafi masa yawa kamar yanzu kaga Lagos in ka dauki Lagos zaka tarar su already suna da bangaren jirgi suna da wanda jirgi ke karawa kamar wata wharf kenan yau ba kayan sun yi zo anan suke dauka suka warehouse
su jirgin ruwa yazo
yau jirgin ruwa anan yake
wani sassa na duniya
yau anan yake kawo waya na kara kaya a dauke mu kuwa kaga sai dauko shi daga nan an yi safarar sa zuwa arewa safarar nan da kake gani an yi ne da dama kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi makudai akan wannan safara so in za a tsaya a kalle wannan jirgin harkar jirgin kasar da ya fara magana ta gaskiya abu ne mai kyau ya za a yi a inganta ta jirgin nan ya taso zai iya dauko mana container mu tun daga Lagos ya kawo ta har Kano har Yola har Bauchi har Sokoto me kun kun da ake kashewa makudai mai daga Lagos akai zuwa akai container zuwa Maiduguri akan bilin ɗaya rabi wato in jirgin kasa ne gaba ɗaya bai fa aka kashe maybe 300 ko 400 kaga an samu sauki kuma abinda ake cewa relative security kamar akwai dan yanayi ba fargaba sosai in jirgin kasa ne kamar da dauko a mota ka dauko kayanka kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai
akwai alƙawari ne tsakanin ku da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma karrabansa da suka nemi yakin neman zabe a kwanakin da suka shude
to gaskiya wannan ya daga cikin shi man kalubalen da muke fuskanta wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai karfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma sassa da suka shafi bangarori wanda suke tafiye-tafiye da kamar tattalin arziki yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya wato renanta ake kuma sai an zo kusa da kai an gaya za a taimaka maka wajen wannan renunata to idan kullun zaka ga bukatar tamu wani lokaci zaka rubuta amma takan yi wahala ma kafin ta je ga kunnan wanda ya kamata ya dauki mataki akan irin wannan abubuwa yanzu kaman ji ishu na wannan wutar wani abu ne wanda yake mana kisan mummuke a arewa wanda wasu jiya ba su ne muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa don san ranka amma ba haka ba ne in ka kalli yadda wutar nan take farashinta da tsakanin Kano yanzu nan Kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a Yola wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu ka tsaya ka rike na kan ma kakka fadi ya fi wahala to balle duk wanda zai san sana yana so ya kawo ya masana'anta a nan duk inda ya leka aka masa lissafi daya biyu jiya zai tafi sa in yi wani bangare a kasar nan to mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma mu muke da matsala ta rashin aikin yi musamman ga matasa to ya kamata a ce akwai wani sinaji tsakanin mu da gwamnati yanzu akwai zan iya bada misali a Korogu da muka je wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba a ƙasar Kudu muka je ƙasarsa muka yi fact finding
bincike
haka zai bincike haka wallahi wannan gwamnan ina gaya maka dabarar da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau kungiyoyin namu da kamfani da wannan sai an zauna da su me ya matsalar ku me yake damun ku ya za a yi me za a yi to wallahi in kaga cigaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku wallahi za ka mamaki to amma mu nan sai ka ga mun rasa yanda za mu yi ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu cigaba a gurin tarasi da tare.
Alhaji Sani Hussaini Birnin Kudu kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Su ma 'yan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa. Kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin Najeriya Alhaji Daye Bisalis Sa'adu ya bayyana.
Abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaba to fatanmu shine zamanto 'yan kasuwa mun samu sauki fiye da baya abin da muke samu kamar yadda muka haɗu muka bada goyon bayanmu muka goya baya wannan gwamnatin ta yi to muna fata 'yan kasuwa su ji daɗi kamar abin da muka gaya mutanenmu su gani a zahiri na farko shine dan kasuwa zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya mu iyar kayanmu da muke saidawa na blouse a nan gida mu samu su da sauki ko mu ce mu samu canji da sauki yanda zamu kawo kaya gida da sauki a saida al'umma su same su da sauki muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati
kamar canji da sauki kamar ya kake nufi
yawa kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya a duk kasashen da zamu fita abin da ya shafi China, India, Dubai da sauransu duk da dala ake amfani wajen tafiya a sai su to haka muke roko gwamnati ya zamanto an saukaka dala ta karoyo kasa ga yan kasuwa yanda za a same shi aje a fita a so kaya da sauki kuma abu na biyu da muke kara kira ga wannan gwamnati musamman ma a nan mu jihar Kano ko kuma in ce Arewa a gwamnatin waccan da ta wuce a can baya kamar in ce zamanin mulkin Obasanjo kusan ya karfafa karfinsa a Lagos ya daga wannan darajar iya fadin Lagos da sauransu duk wani jirgi da zai iya zuwa Afirka zai shigo Lagos to muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar Kano ya zamanto mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar Kano inda yana zuwa Afirka ya zo jihar Kano hakan zai zamanto kasuwancin jihar Kano da kuma ire-iren kasuwancin mu na Bulawa za a ƙara samun sauki a cikin yan kasuwa dan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana buƙatar su zo mai da wuri zai dauro su a sama ko kuma in ma ji ya dauro su ta ruwa zai dauro su ta sama dalilin hakan ne muka bada misalin samar da wannan airport din maida ta zamani yanda aka maida wanda ma ta girma a batin da airport din Malam Aminu Kano ta girma airport din Lagos to muna fata mu ma a maida wannan airport din ta zamani yanda zamu ji in kaso kaya daga waje wanda ka doro ta ruwa wanda ka doro a sama yazo maka da wuri kamar yanda muka sani yanzu ka doro kayanka daga China ma amma zai zo Lagos a kasa da kwana 10 mu kuma sai kwana 25 ma bai zo maka jihar Kano ba to haka muke fata gwamnati lalle ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a wajen al'ummar Arewa musamman ma jihar Kano a duba iya fadin Malam Aminu Kano
to baya ga waɗannan batutuwa ko wasu al'amura da kuke ganin cewa tunda yanzu an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ko za su daidaita
eh gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran yan kasuwa jawo su kusa da gwamnati hakan zai taimaka wa dan kasuwa shawarwari da za a nema da kai me kuke bukata ba a je a nemi wanda bai ma da masaniya akan kasuwanci ba a neme shi majoritin gwamnatin za ta yi sabuwa za a ce da yan kasuwa ka amma ka tambaya wai wani ma bai san ya abubuwan ba musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimake yan kasuwa a ji menene matsalolinku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku shine wannan abun zai kara kawo kusanci fahimtar juna tsakaninmu da gwamnati e muna kuma fatan hakan yayi a wannan sabon gwamnatin ta Muhammadu Buhari
so kudi abin ne mami sillene ne abin ka baza kai ne ne kudin ka in kuma ka taji ka je wa to ka kaje da hanya
masu rare ƙarshen shirin da rashin cai na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin Alhaji Sani Hussein Burnun Kudu da kuma Alhaji Dayyabo Salisu Ado sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Fari da na shirya na gabatar ke cewa sai makon na gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya assalamu
alaikum
gaida Mahmud yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da shiri na gaba
sharhin jaridar ne yau da jaridar Daily Trust jaridar kuma da Troyto daya daga cikin yan majalisar dattijan Najeriya Sanatar Kabiru Kaya na cewa majalisar dattijan kasar za ta gudanar da bincike akan hukumar zaben Najeriya domin sanin dalilin da ya sa hukumar zabe ta kasa ta dage zaben shugaban kasa a watan da ya gabata a cewar Sanatar Kabiru Kaya dage zaben da hukumar zaben Najeriya ta yi dai shine ya haifar da rashin fitowar jama'a domin kada kudurinsu a zaben da ya gabata sai kuma jaridar leadership jaridar Troyto cewa yanzu haka dai shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kyauta ziyarar godiya jihar Taraba a yau din nan jaridar ta ruwaito kakakin jam'iyyar APC a jihar Taraba Mr. Aaron Atimas na tabbatar da ziyarar da shugaban kasan zai kai jihar Taraba a yau litinin domin godiya al'ummar jihar dangane da zaben su da suka yi na sake ɗarewa kujerar shugabancin Najeriya a zaben da ya gabata wannan ziyara dai idan har shugaban ya yi ta ita ce farko da shugaba Muhammadu Buhari zai bayan da aka sake zaben sa a matsayin shugaban Najeriya a zaben da ya gabata na ƙarshen watan da ya shige ita kuwa jaridar The Punch ta waito gwamnatin jihar Imo ne Rochelle Okorocha na mai da martani game da dakatar da su da wajen jam'iyyar ta APC ta ce ta yi. Jaridar The Punch dai ta waito Rochelle Okorocha yana cewa shi ma ya dakatar da shugaban jam'iyyar ta APC Comrade Adams of Shimale da kan mukaminsa bisa zargin aikata cin amanar jam'iyyar. A ƙarshen mako ne dai jam'iyyar ta APC ta bayyana cewa ta dakatar da gwamnatin jihar Ogun gwamna Ibu Kulliya Musu da kuma ministan yankin Niger Delta Usani Ogoro da kuma babban darakta na gidan rediyon muryar Najeriya Osita Kechukwu da kuma gwamna Rochelle Okorocha na jihar Imo dukkansu ne bisa zargin aikata yin zagon kasa ga jam'iyyar ta APC. Rochelle Okorocha dai ya ce ta gidajen talabijin da rediyo ne heji sanarwar dakatar da shi, don haka shi ma ya roki matakin dakatar da shugaban jam'iyyar tasu Adams Oshomole ba tare da wani bata lokaci ba. Ita kuwa jaridar da Vanguard ta ruwaito dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP ne Alhaji Atiku Abubakar na bayyana cewa zaka hukumar EFCC sun kama babban daraktan kuɗi na kamfaninsa wanda ke zama sarkinsa Alhaji Babalele Abdullahi. A sanarwar da ofishin Alhaji Atiku Abubakar ta fitar na cewa sun kama sarkin nasa ne da zumar tilasta mishi ta shugaba Muhammadu Buhari murnar zaben da aka kammala a makon jiya, wanda kuma tsohon mataimakin shugaban kasan ya bayyana cewa zai je kotu domin kalubalantar zaben, domin kuwa cike zaben yake da kurakurai. Ƙarshen sharhin jaridar kenan. Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
Ka gaida Babangida. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maliyu dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da duniya a jinjina ma hukumar zaben Najeriya, saboda Allah ya shi mutum na tsaki mai hankali, mai experience, mai amana, mai sanin ya kamata, mai kaunar ƙasa ta, mai kaunar duniya. Kai jama, duk inda an samu mutum da cije mai hankali, mai tunani, mai rabuwa, mai sanin ya kamata, wannan mutum ya dace duniya ta jinjina masa. Wannan kurakuren da ya yi ba su taka kaya sa karaya ba, bisa ga zaben America, bisa ga zaben Ingila, bisa ga zaben Faransa, bisa ga zaben ya su ne suka tilasta mana demokuraɗiyya. Amma demokuraɗiyyar Najeriya yanzu ta tsarkaka, ta zama saliha. Assalamu alaikum wa Amurka mai magana a kuma abin bidi gungula ka gannan jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya an yi zaɓe lahiya wanda ga tarihi ba a taɓa ilimi ba, ko mutane suka fito suka ba da haɗin kai. Ka ga nan na farko dai suna kai an fara ganewa, a daina amfani da shi ana sayar da hankali, a daina amfani da shi ana satar akwatin zaɓe. Sukan zaɓi ra'ayinsa kuma talakasun zaɓi ra'ayinsa sun zaɓi ganin Muhammadu Buhari. Ka dubale ga Muhammadu Buhari muna kira gare shi. Na farko dai a kula da matasan Najeriya, na biyu a kula da matan Najeriya, waɗanda mata da matasa sun zuba ƙuri'a ga gwamnatin Muhammadu Buhari. Sannan haka muna ƙara kira ga gwamnatin jihar Muhammadu Buhari a tashi da duk wani wanda zai yi ba daidai ba a Najeriya, ko shi awa a tsakanin su mataki. Daga bakin yankin gwamnatin Lagos har yankin Kano har yankin mataki na ƙasa.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a taƙaice.
Farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin daularsu a Syria ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya, kamar yadda mai magana da yawun gamar dakarun SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafinsa na Twitter. Da daɗan shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa bincike da ake yi akan alaƙar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban ƙasar na 2016.
wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya hada mana sautin CV da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa mu huta lafiya.